إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan majalisi mai tarin albarka markazu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa arda a wannan yammaci na litinin 18 ga watan Sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 17 ga watan Fabrairu na shekara ta 2025 domin gabatar da muhadara wadda kwamitin ilimi da da'awa na wannan markazi mai albarka ta shirya kamar yadda ta saba shiryawa kowane shekara. Wannan shekara ma Allah maɗaukakin sarki ya bata wannan iko da dama na shirya muhadarori da aka saba yi a baya. To, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan muhadarori da za a gabatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi cikin mizanin ita kwamiti ɗin da mu gaba ɗaya. Allah ya karɓa daga gare mu. Allah ya nauyaye mizaninmu. Su kuma wannan kwamiti da suka kyautata mun zato bayan na yi godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ma ina miƙa godiya ta gare su da suka kyautata zato cewar a dandazo irin wannan kuma majalisi mai girma irin wannan zan iya faɗin wani abu. Wannan kyautata zato ne daga gare su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon faɗin dadai da kuma aikata dadai. Kamar yadda babban malaminmu Sheikh Magaji Baffa Sulaiman Imam wa Khatib Masjid Ali bin Abi Talib ya gabatar maudu'in da aka bani yi magana a kai shine matsayin malamai a wajen magabata mu ɗauki abin koyi. Idan mun kula da yadda sanarwa ta zagaya waɗannan muhadarori za a gabatar da su ne shirin tarban wata wanda yake mai alfarma wato watan Ramadana wanda duka yanzu bai wuce kwanaki 13 ko ƙasa da haka ba. To, wannan maudu'i da za mu yi magana a kansa a yau da taufiki na Ubangiji wataƙil wani ya yi tambaya ya ce to menene alaƙar wannan maudu'i da kuma watan da muke fuskanta na Ramadana tunda shi wata ne wanda ibadar da ake a cikinta azumi ne wata ne na azumi sannan kuma tsayuwar dare na biyowa baya. To tayu mai tambaya ya yi tambaya ya ce mecece alaƙar wannan maudu'i da kuma wata da ake fuskanta na Ramadana. Tabbas da na kalli maudu'in sai na fahimci cewar wannan kwamiti Allah ya mata wani baiwa, baiwan kuma shine tana da fiqhu, zurfin fahimta. Ba kowa ne zai iya gano alaka tsakanin wannan maudu'i da watan da muke fuskanta ba sai wanda Allah ya buɗa wa. To ni dai Allah ya mun tawfiki ya buɗa mun. Na samu na gano alaƙar wannan maudu'i da watan da muke fuskanta na Ramadana. Kuma hakan yasa na ƙara fahimtan zurfin fiqhun wannan kwamiti na da'awa a mas'aloli na addinin musulunci. Tabbas akwai alaka. Alaka ma har guda uku tsakanin wannan maudu'i da za mu yi magana a kansa in Allah ba mu dama kuma ya mana muwafaka da kuma watan Ramadana da muke fuskanta. Alaka ta farko tsakanin wannan maudu'i da watan da muke fuskanta, mun san watan Ramadana watan Alƙur'ani ne. Wata ne da aka saukar da Alƙur'ani mai girma, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da haka cikin shi Alƙur'ani ɗin. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, haka Allah ya bayyana. Watan Ramadan wanda a cikin sa ne aka saukar da Alƙur'ani. To su wane ne masana Alƙur'ani? Jahilai ne ko malamai? Kun ga alaka ta farko kenan. Da aka ce matsayin malamai a wajen magabata, kaga malamai su ne masana littafin da aka saukar da shi cikin wannan wata da muke fuskantarsa. Wannan alakarsa ta farko kenan. Kenan wannan babban kundi na Alƙur'ani wanda malamai su ne suke ɗauke da shi, ya kamata mu san matsayinsu. Yaya magabata suke kallonsu, yaya suke mu'amalantarsu wanda suke ɗauke da wannan kundi mai girma wanda ba a saukar da wani littafi a ban ƙasa da ya kai shi ba. Sannan duk wata magana da aka yi a duniya da wacce ake a yanzu da wacce za a yi har kiyama ta tsaya, ba za a yi maganar da ta kai shi ba. To saboda haka waɗanda suke ɗauke da shi, shin mutane ne waɗanda suke lagalagan mutane? Kaga wannan alaka ta farko kenan tsakanin wannan maudu'i da kuma watan da muke fuskanta. Alaka ta biyu, watan Ramadana shiriya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana mudarasan Alƙur'ani da shi da mala'ika Jibrilu alaihi salam. Kowace shekara suna yi sau guda, shekarar da Allah zai ɗauki rayuwarsa suka yi sau biyu shi da mala'ika Jibrilu. Mudarasar Ƙur'ani tana zuwa ne daga malamai ko jahilai? Tana zuwa ne daga malamai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum, al-hadith. To kunga wannan alaka ce ta kai tsaye tsakanin maudu'in da kuma watan Ramadana, dube da cewar wannan shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yau musamman a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, al'umma sun rungume ta yadda ya kamata. Shi yasa idan Ramadana ya shiga zaka ji nan ana tafsiri, can ana tafsiri, kenan ana mudarasan Ƙur'ani kamar yadda manzon Allah suke yi shi da mala'ika Jibrilu alaihi salam. Su waye masu karantar da mutane wannan tafsirin? Duk sanda ka buɗe gidan rediyo, kusan in ba a ce 24 hours ba, za a iya cewa biyu bisa ukun 24 hours za ka ji tafsiri ne. Wannan shine mudarasan Ƙur'ani da mala'ika Jibrilu alaihi salam suka kasance suna yi shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a duk kowace kowane wata na Ramadana. To su waye masu wannan tafsiri? Malamai su ne masu yi. To kaga malaman nan ƴan uwa suna da muhimmanci a rayuwarmu, da ya kamata mu san ƙimarsu da kuma irin kallo da magabata na ƙwarai suke yi musu. Wannan alaka ta biyu kenan tsakanin wannan maudu'i da watan Ramadana. Alaka ta ƙarshe, alaka ta uku, Ramadana rukuni ne, azumi na Ramadana, na watan Ramadana rukuni ne cikin rukunan musulunci. sannan kuma wannan ibada ce da za a yi wa Ubangiji, ibada ce da ake yi wa Ubangiji. Azumin Ramadana ibada ce da ake bauta wa Ubangiji da ita, ibada wacce take ta tilas, ibada wacce take ta wajibi. To wannan azumi na Ramadana ɗin ‘yan uwa wajibi ne akan kowane musulmi ya san mas'alolin da suke da alaƙa da azumi ɗin, saboda ai azumi wani ba zai ɗauke ma wani ba, duk ibadar da wani baya ɗauke ma wani to ya zama tilas ga kowa ya san abubuwan da bai kamata a ce ya jahilce su ba dangane da wannan ibada ɗin. To daga gurin suwa za mu fahimci mas'aloli da suke da alaƙa da wannan ibada ta azumi? Gurin malamai. To kaga su ne za su fito mana da abun fili, su bankaɗe mana shi, mu san hukunce-hukuncen azumi da mas'aloli da suka shafi azumi, ta yadda za mu samu damar yin azumin ala basira ya zamanto karɓaɓɓe gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kaga shi karan kansa Ramadanin, azumin Ramadanin ba za mu samu damar yinsa yadda Allah maɗaukakin sarki yake so ya yadda da shi ba, sai da haskawa na malamai. To kaga ta wannan fiskar za mu fahimci alaƙa tsakanin wannan maudu'i, matsayin malamai a wajen magabata, da kuma watan Ramadana da muke fuskanta. Abun ya fito mana, kuma ina tsammani da yawa daga cikinmu wataƙil ba lallai sahararo ɗin ba. To wannan ya sa na fahimci zurfin fiƙihun wannan kwamiti wajen shirya maudu'i irin wannan. Allah ya mana taufiki. Gabanin mu duba matsayin malamai a gurin magabata, tabbas maudu'i ne wanda yake da muhimmancin gaske, wanda kuma ya kamata kowane musulmi a ce ya san shi, saboda in mun kalli duniyarmu a yau, musamman wannan ƙasa da muke rayuwa, kallon da al'umma musulmi suke yi wa malamai, ko shakka babu ya yi bamban da kallon da magabata suke yi wa malamai. Wannan ko shakka babu. Abinda zai fito maka da haka sai kana bibiyan social media, idan ka ga yanda musulmai, ‘ya’yan musulmai suke maganganu akan malamai, kai ka ce akan wani ɗan tasha ko ɗan farauta ake magana. Wannan yake nuna addinin namu ba shi da muhimmanci a gurinmu. In ka duba wasu addinai, musamman addinin Kiristanci, wannan su ne muke rayuwa da su, za ka ga ba su yi wa malamansu haka. Yanda za ka ga ‘yan uwa musulmi suna mu’amalantar malamansu a ɗan kuskure ƙas, sai duniya ta tashi ta kasa zama. Ɗan abin da bai taka kara karya ba sai a yi ta kamar za a cinye shi ɗanye. Kai ka ce ba matsiyaci a duniya sai shi. Wannan ya nuna kenan mu wannan addini namu ba mu ɗauke shi da muhimmanci ba. Don idan da mun ɗauke shi da muhimmanci, waɗanda suke haskaka mana, suke karantar da mu, suke mana fashin baƙi a kansa, suke ƙoƙarin tsame mu daga cikin fushi na Ubangiji, mu shiga ƙarƙashin yardarsa, daga uƙubarsa zuwa ga rahamarsa, bai kamata mu yi musu mu'amala ko muna mu'amalantar su irin wannan mu'amalar ba. Kuma galibi musulmi wannan ya zama ruwan dare, idan ka ga yadda ake mu'amalantar bayin Allah, malamai, masana Alƙur'ani da Sunna na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, so ake kowane malami mai karantar da addini ya zama ma'asumi, kar ya yi kuskure. Kun ga kuma haka ba zai yiwu ba, inda malaman na ai ba annaba ba ne, ba manzanni ba ne, sai wahala ka ce kwata-kwata ba zai kuskure ba. To da ya yi kuskure ƙwaya ɗaya tak, shikenan sai kowa ya shafa ne kashi 70 cikin 100, ko in ma ban zurfafa ba na ce 80 cikin 100 sai su shafa fuskan su toka. A dinga caccakansa ta inda ake fita ba, ta inda ake shiga ba ta nan ake fita ba. Wannan yana da hatsari ‘yan uwa a rayuwarmu. Wasu ibtila'i da muke haɗuwa da su ba zai rasa nasaba da irin waɗannan abubuwa ba. Na misali a ce hauhawan farashi, su karyewar darajar kudin mu naira matsi na rayuwa wallahi sautari da dama wani lokaci ba zai rasa nasaba da irin waɗannan ta'addanci da muke yi wa addinin mu ba dan wannan ta'addanci sunansa to ƴan uwa kar mu tsawaita da yawa muna da muqaddima guda biyu gabatarwa guda biyu kafin mu shiga cikin maudu'in namu kai tsaye gabatarwa ta farko tabbas malamai masu karantarwa a gurin ubangiji suna da matsayi gurin Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicce mu dan mu bauta masa malamai suna da matsayi na musamman a gurin sa sannan a gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama malamai suna da matsayi na musamman zamu dan duba misali daya biyu da za su nuna mana malamai suna da matsayi gurin Allah kuma suna da matsayi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma gabanin nan wani sababi ne yasa malamai suka samu matsayi na musamman a gurin ubangiji subhanahu wataala da kuma gurin manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wani sababi ne yasa suka samu wannan matsayi suka samu kima suka samu daraja a gurin ubangiji subhanahu wataala a sababin shine Allah madaukakin sarki duk wani abu da yake da alaka ko ya ratayu da ibadarsa to wannan abun yana da kima gurin ubangiji wannan shine wannan ita ce amsar kai tsaye ban sani ba ko abun ya fito duk wani abu da yake da alaka da bautan ubangiji subhanahu wataala ko ya ratayu da bautan ubangiji to yana da kima na musamman a gurin ubangiji an gane bayanin bari mu buga misalai ɗan takaitattu yanzu masallaci ne nan ko ana ibada ciki wace ibada ake ibadar sallah ana ambaton Allah a cikin masallaci ana mudarasan addini karatun alqur'ani hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to wannan masallaci yana da kima a gurin ubangiji me yasa saboda yana da alaka da bauta da ake yi wa ubangiji mafi girman bauta bauta daga cikin manyan bauta ita ce sallah to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da aka samu daga Abu Huraira wanda Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa yake cewa ahabbul biladi ila llahi masajiduha a gine-gine da ake a gari wanda yafi soyuwa gurin ubangiji sune masallatai a za a gina ma'aikata za a gina makarantu za a gina kasuwanni za a gina gidaje za a gina kaza za a gina kaza duk ginin da za a yi a garuruwa wanda yafi soyuwa gurin ubangiji sune masallatai me yasa suna da alaka da ibada da ake yi wa ubangiji kun ji misali na farko misali na biyu ɗakin Ka'aba ɗakin Ka'aba yana da kima yana da girma gurin ubangiji subhanahu wataala me yasa ɗakin Ka'aba ya samu kima gurin ubangiji guri ne da ake ibada ana ibada na me na dawafi sannan in an tashi ibada ta sallah shi ake fuskanta idan zaka yanka Ka'aba kake fuskanta ko duk waɗannan ai ibadu ne yanka ibada ce sallah ibada ce dawafi ibada ce kuma duk sun ta'allaka da ɗakin Ka'aba wannan yasa ɗakin Ka'aba ya samu kima a gurin ubangiji subhanahu wataala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da aka samu daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ya yarda da shi wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu yake cewa la tastaqbilul qiblata bi bawlin wala ghaitin in kun tashi fitsari kar ku fuskanci alqibla wannan ya nuna girmanta a gurin ubangiji me yasa saboda tara tayu da ibadar da ake masa sai ce kar a fuskance ta in an tashi yin fitsari haka zalika kar a fuskance ta idan an tashi bayan gari sannan ba iya fuskantar ba ma yace wala tastadbiruha kuma kar ku bata baya kar a fitsari kana fitsari ka ba alƙibla baya saboda me tana da kima gurin Ubangiji me yasa ta samu kima guri ne na ibada me aikin haji sai yayi dawafi rukuni ne cikin rukunan aikin haji haka shi ma me umra sannan akwai dawafi da za a yi haka ta nafila kaga ibada ce wal yatawafu bil baitil atiq inji Allah madaukakin sarki sannan sallah in mun tashi can muke fiskanta to kaga wannan yasa ita shi wannan gini na daki na Ubangiji subhanahu wataala ya samu wannan girma da daraja gurin Allah madaukakin sarki mu dau misali na kusa da ƙarshe misalan suna da yawa ɗan uwa to amma wannan misalin da zamu dauka shine misali na kusa da ƙarshe shine Allah subhanahu wataala ya girmama garin Makka garin Makka yana da kima gurin Ubangiji subhanahu wataala shi yasa ma aka hana azub da jini cikin garin Makka hatta manzon Allah da ya shiga fathu Makka ya bayyana cewar bata halatta ga wani gabanin sa ba kuma bata halatta ga wani a bayan sa ya zub da jini ba shi ma an halatta masa ne sa'a guda kawai na huni daga nan shi ma ta haramta gare shi saboda kima da girma na garin Makka a gurin Ubangiji subhanahu wataala sannan aka hana a cire ciyawar cikin garin Makka ita ma amintacciya ce ba man da khalahu kana amina da dabbobi da tsuntsaye da kwari duka na cikin garin Makka amintattu ne ba iya mutane kawai ba saboda girman wannan gari na Makka to ya aka yi wannan gari na Makka ya samu girma gurin Ubangiji sabubban suna da yawa amma daga ciki tunda guri ne da ya kunshi manya-manyan gurare na ibada wa Ubangiji wannan yasa Allah madaukakin sarki ya daukaki wannan gari a cikin garin Makka akwai dakin Ka'aba cikin garin Makka akwai Safa akwai Marwa inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ayya tawafa bihima inji Allah subhanahu wataala ana ibada tsakanin Safa da Marwa ta sa'i kai kawo sannan a cikin garin Makka akwai Mina minan nan akwai guraren jifa cikin garin Makka akwai Muzdalifa cikin garin Makka akwai Arfa to kaga waɗannan duka manya-manyan gurare ne na ibada to wannan na daga cikin dalilai da ya sanya Ubangiji subhanahu wataala ya girmama wannan guri to wannan misalai guda hudu da na kawo bazan tsawaita akan su ba mu tafi misali na kusa da ƙarshe kamar yadda na bayyana mu dawo cikin mala'iku Allah ya girmama mala'ika Jibrilu cikin jerin mala'iku me yasa saboda shi yake zuwa da sakon ibadar Ubangiji wa bayin Allah sai zamanto aikin ai mun san mala'iku aiki suke yi wa Ubangiji ko kowa da aikin sa akwai mala'ikan da aka wakilta dan daukar rayukan bayi akwai mala'ikan da aka wakilta dan saukar da ruwan sama akwai mala'ikan da aka wakilta dan rubuta ayyukan bayi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid akwai mala'ikan da shi tambayar kabari kawai aka sa in ka shiga cikin kabari zai maka tambaya munkar da nakir an sa su su yi tambaya cikin kabari da duk wanda aka su aikin su kenan da Ubangiji ya wakilta zuwa gare su to kuma shi kuma mala'ika Jibrilu aikin da aka jingina masa shine yazo da sakon ibada da bayi da su yi wa Ubangiji to sai Allah ya daukake shi cikin mala'iku ba mala'ikan da yake mala'ika Jibrilu daukaka me yasa saboda shi aikin da aka jingina gare shi yana da alaka da ibadar Ubangiji to wannan na daga cikin dalilai da suka sanya Allah ya fifita shi cikin mala'iku kul man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala nan Allah ya ce man kana aduwwan lillahi kace wanda ya zamanto makiyi ga Allah sai ya ce me wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa ai an ambaci mala'iku ko me yasa aka sake cewa wa jibrila aka sake ambaton jibrila bayan can an ambace shi cikin dandazo an ambace shi cikin jam'i nan kuma sai aka sake nanata ambaton sa dan adu nuna muhimmancin sa cikin jerin mala'iku dan a nuna daukakar sa akan sauran mala'iku menene dalili da yasa mala'ika jibrilu ya samu wannan daukaka saboda yadda ya zamanto yana da alaka da aikin sa ya zama yana da alaka da bautan ubangiji subhanahu wataala to misali na karshe shine mu dawo kan mu yan adam Allah ya daukaki manzanni a cikin mu da annabawa me yasa ya daukake su saboda su ne ya wakilta su zo mana da sakon ibadarsa mun fahimci bayanin sa'annan kuma bayan ya daukaki annaba da manzanni sai ya daukaki malamai me yasa ya daukaki malamai saboda su ne suke isar da sakon ibadarsa wa bayinsa abun ya fito mana wannan shine sababin da yasa Allah madaukakin sarki ya fifita malamai cikin al'umma saboda su suke isar da sakon yadda za a yi masa ibada sakon da annaba suka zo da shi malamai su ne suka dauki nauyin isar da shi to wannan yasa waɗannan bayin Allah suka samu wannan kima gurin Allah subhanahu wataala to wannan muqaddima ta farko kenan yan uwa muqaddima ta biyu a baya na yi ishara cewar malamai suna da matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wataala bayan mun fahimci sababin da yasa Allah ya daukake su to mu duba misali kwaya daya ko biyu da suke fito mana da matsayin malamai a gurin Allah matsayin malamai gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama Allah madaukakin sarki tabbas ya daukaki malamai akan sauran al'umma mu dauki misali a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu wanda aka samu daga Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi da babansa gaba daya yake ba da labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari kan wani mutum da ya rayu cikin al'ummar da ta gabaci wannan al'umma ta manzon Allah mutumin dan ta'adda ne dan Sara suka ake cewa ko dan boda akwai wasu suna cewa dan kalare wasu su ce dan daba wasu su ce dan boda wasu su ce dan Sara suka duka sunan sa ne ya danganta daga guri zuwa guri kamar nan dan boda ake cewa ko dan boda Kano kuma suna cewa dan daba Gombe suna cewa dan kalare Bauchi suna cewa dan Sara suka duk dai kuma mutum ɗaya ake nufi shine wanda yake zubda jinanan mutane wanda basu ci ba basu sha ba ba dalilin tsaye ba dalilin zaune balle na tsaye to akwai wani mutum da aka samu cikin al'ummar da ta gabaci wannan al'umma wanda wannan ita ce ɗabi'ar sa sai aka wayi gari ya kashe rai 99 ya kashe rai 99 to sai imani ya shige shi sai yayi niyyar tuba to shine yace a nuna masa wanda yafi kowa ilimi da aka tashi sai aka yi rashin sa akwai wani mutum da yake kebe kansa yayi ta ibada sai aka kai shi gurin sa saboda garin duka galibi a shararu ne ba sa bambance tsakanin fari da baki kun san wannan ma yana daga cikin matsalar da muke fuskanta a wannan kasa tamu ba a bambance tsakanin malami sosai malami da kuma wanda ba malami ba to wannan yakan kai mutane ya baro su ya jefa su ramin da fitowa kuma sai gagara to da aka tashi sai aka kai shi gurin wani mai ibada amma tantirin jahili ne bai san komai ba addinin Allah shi wannan mutumi da aka kai shi gurin mai ibada shi dan Sara suka ko dan boda sai ya ce shi bai yi aikin alheri a rayuwarsa ba kuma ya karar da rayuwarsa a cikin kisan kai kusan ya kashe rai 99 to amma yanzu kuma yana nadaman abin da yayi shin zai iya tuba kuwa malami yace wu ka shiga uku a mai ibada kai ba malami bai ce ka shiga uku ka lalace ka kade har buzunka a rai 99 wasa ne a ai kai kan ka shiga uku to da yaji ya shiga uku sai ga to ya ci gaba da aikin sa mana kawai ya ci gaba da kisan sa sai cikata da wannan mai ibada yanzu an samu dari kaga jahilci yayi aiki kenan ana amma sai bai nitsu da wannan fatawa na wannan mai ibada ba cewa ai shi kan ya shiga uku ba halin tuba sai sake tambaya shin akwai wani malamin bayan wannan da na kashe sai aka ce eh akwai wani a unguwa kaza ce to ku kai ni gurin sa mana da aka kai shi sai aka yi dace malami ne wanda ya san addinin musulunci yace shi ya kashe rai 100 kuma yana nadaman abin da yayi to shine yake so shin akwai wata kafa kuwa da zai samu wacce zai tuba gurin Ubangiji subhanahu wataala malami yace me zai hana ai Ubangiji tawwabur rahim ne shi mai yawan karban tuban bayi ne kuma mai tausayin bayi ne kuma yana maraba da bawan da zai yi nadamar zunubin da ya aikata ya zo ya tuba gare shi yana maraba da shi aikin da kai ai ba shirka bane mai shirka ma ya gafarta masa balle kai yace to amma shawarin da zan baka wannan gari da ka aikata wannan ta'asa ka fita daga cikin sa ka tafi gari kaza gari ne da mutanen kirki suke ka je can ka tuba saboda tubarka ta yi kyau dan kar kai tuban bakin muzuru ne ake cewa ko a wannan gari tunda gari ne na mutanen banza shi kuma mutumin banza duk lokacin da kake zaune kake cudanya da shi zai na harbanka ne zai na harbanka yana maka illa to yanzu dan tubanka ta zaman to tuba wacce take nasuh tuba ta gaskiya nagartacciyar tuba karbabbiya gurin Ubangiji ka bar wannan gari da kai wannan ta'asa ka tafi gari kaza mutanen kirki suna wannan gari ka je ka tuba a can sai tubarka ta yi kyau yace nagode nagode ya kama hanyar sa ta tafiya zai tafi garin mutanen kirki ya je ya tuba gabanin ya karasa yayi rabi sai aka dauki rayuwar sa yanzu ya koma ga Allah to sai mala'ikun azaba suka taho da gudu da likafanin su na wutan jahannama suka zo daukar ransa dama idan mutumin banza ya mutu mala'ikun azaba ne ke zuwa su tafi da ransa kuma za su zo da likafanin su mai kaikayi daga wutan jahannama Allah madaukakin sarki tsiratar da mu idan kuma mutumin kirki ne ya mutu mala'iku na rahama ne suke zuwa da likafani daga gidan aljanna yana kamshi sai su zo su tafi da ransa to anan sai mala'ikun azaba suka taho da likafanin su daga wutan jahannama za su tafi da ran wannan bawan Allah na rahama ma suka taho da likafanin su daga gidan aljanna za su tafi da ran wannan bawan da aka zo sai aka yi kicikus aka haɗu ga na rahama ga na azaba kowa yana so ya dauki wannan ran na azaba suka ce ran mu ne mu za mu tafi da shi saboda bai yi alheri a rayuwarsa ba ko kana na rahama suka ce a anamu ne mu za mu tafi da shi saboda yayi tuba ta gaskiya to sai aka samu jayayya tsakanin bangarorin mala'ikun guda biyu to sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika ya zo a matsayin alkali ya ma waɗannan bangarori guda biyu na mala'iku ya musu hukunci to wannan mala'ika da ya zo hukuncin da ya musu shine a auna a ga garin da ya baro ratan wannan gari da ya baro da kuma ratan garin da zai je inda ya fi kusa da shi to mala'ikun da suke ta wannan bangare su dauke shi yanzu garin da ya baro ai na mala'ikun azaba ne garin da zai je kuma na mala'ikun rahama ne to idan ya zama ya fi kusa da garin da ya baro mala'ikun azaba su dauke shi tafi da shi in kuma ya zama ya fi kusa da garin da zai je mala'ikun rahama su dauke shi tafi da shi to da aka auna aka zo gabanin a auna Allah madaukakin sarki sai ce magarin da zai je matso yace wa garin da ya baro dan nisanta kadan dama inna ma'amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah yana bada umurni ta faru ta kare dama duk wata halitta ta ubangiji umurni kawai zai bata tai banda mutun da aljan su mu ne masu taurin kai mu ne zai ce mu yi mu tsaya muna tunani muna nazari wani ma sai ya ce ba zai ba amma in ka ɗebe mutun da aljan duk wata halitta da ka sani ta ubangiji yana bata umurni kaman kyafta da bismillah to Allah da madaukakin sarki da ya ba mu wannan kasar umurni sai ta matso wannan kuma da ya bata umurni sai ta nisanta da aka auna sai aka ga yafi kusa da garin da zai je wannan yana nuna Allah ya masa rahama tunda Allah da kansa ya bada wannan umurni to anan sai mala'ikun rahama suka dauki ran wannan bawan Allah suka tafi da shi to anan natijar da nake so mu fita da ita ƴan uwa menene ya tseratar da wannan bawa daga ukuba ta ubangiji zuwa ga rahamarsa daga fushin ubangiji zuwa ga yardansa malami to wannan yasa malamai suka zamanto suna da kima a gurin ubangiji subhanahu wataala saboda me yadda suke haskakawa bayinsa suke zama fitila wa bayinsa suke zama sila na tsiran bayinsa daga fushinsa zuwa ga yardarsa daga azabarsa zuwa ga rahamarsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya daukake annabi Adam alaihi salam akan mala'iku Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'iku anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala ya adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun to da ilimi ne Allah madaukakin sarki ya daukaki annabi Adam alaihi salam akan sauran akan mala'iku ma gaba ba ma sauran mala'iku ba to wannan ƴan uwa yana nuna mana kima na malamai a gurin ubangiji subhanahu wataala shi yasa yace wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قرقشن wannan gabar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafinsa Usulul Thalatha yana zubo bayani kan qawaidul arba qawaidul arba shine al-ilm al-amalu bihi ad-da'watu ilayhi as-sabru 'ala al-adhafi wannan sune kaidoji guda hudu ka koyi ilimi kai aiki da shi sannan kuma ka karantar da shi cutarwar da za a maka a lokacin karantarwa kai hakuri da shi sai yace ya kawo wani bayani na Imam al-Bukhari yace babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wad-dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allahu واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات يتي فبدا بالعلم قبل القول والعمل امام البخاري cikin sahihinsa ya kulla babi da yace babun al-ilm qabla al-qawl wal-amal babin da yazo yake magana kan a koyi ilimi a matakin farko kafin ayi aiki sai kawo fadin Allah madaukakin sarki yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukakin sarki fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik ka sani cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah sannan ka nemi gafarar zunubinka yace fa bada bil ilmi Allah sai fara ambaton ilmi qabla al qawli wal amal kafin mutun ya karantar kafin mutun yayi aiki wannan a gurguje ɗan uwa yana nuna mana kimar ilimi da kuma malamai a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gurin manzansa to maudu'in mu da zamu yi magana a kansa shine matsayin malamai a gurin magabata. Matsayin malamai, idan zamu yi magana kan matsayin malamai a gurin magabata, zamu iya raba dare ba mu karkare ba. To yanzu kawai sai dai mu dauko ɗan misalai kawai da za su haska mana, da za su fito mana da matsayin malamai a gurin magabata. Za mu duba ɓangarori fiskoki guda biyar waɗanda za su bayyana mana yadda matsayin malamai a gurin magabata yake don mu ɗauki izina. Laqad kana lakum fihim uswatun hasana, muna da kyakkyawan koyi dangane da magabata, haka Allah ya faɗi cikin Alƙur'ani. To fiska ta farko ‘yan uwa da za ta fito mana da matsayin malamai a gurin magabata, wane irin kallo magabata suke yi wa malamai? Wane irin kallo suke yi wa malamai? A wannan ƙarƙashin wannan gabar za mu kawo misalai guda huɗu zuwa biyar sai mu je fiska ta biyu. Magabata suna kallon malamai a matsayin waliyan Allah ne. Suna gani cewar in kana neman waliyin Allah to ba a samun shi cikin jahi, in ana so a samu waliyin Allah to ana samun sa ne a cikin malamai, saboda wanda bai san Allah ba inda za ya zamanto waliyin Allah. Imam Abu Hanifa, ɗaya daga cikin a'imma na mazhabobi guda huɗu da muke da su, yake cewa in lam yakun awliya'ullahi fid dunya wal akhirati al fuqaha'u wal ulama'u falaysa lillahi wali. Yace idan har ya zamanto ba a samu waliyan Allah sun kasantu cikin malamai da masana fiqhun musulunci a nan duniya da lahira ba, to kwata-kwata Allah ba shi da wali. Wato in ba a cikinsu aka samu waliyin ba, in ba su ba ne waliyan, in babu waliyi cikin malamai a ce ma ana neman waliyin Allah, sai wani ya ce a to ai yanzu kan malamai ne suka saura, a cikinsu fa babu, babu, sai dai ka je ka sake bincikowa ka ce a to babu waliyin Allah a ban ƙasa. In har wannan magana Imamu Abu Hanifa ne, ba magana ta bace. Na kaito muku magana Imamu Abu Hanifa, wato kallon da suke yi wa malamai suna musu kallo ne a matsayin waliyai na Allah subhanahu wataala. Har ma Abu Hanifa yake cewa idan ya zamanto ba a samu waliyan Allah a nan duniya da lahira cikin malamai ba, to kwata-kwata ma Allah fa ba shi da wali. Wannan ya nuna mana matsayin malamai a gurin Imamu Abu Hanifa. To akwai maganganu kuma masu tarin yawa na malamai ire-iren Abu Hanifa, Allah musu rahama. Kallo na biyu da magabata suke yi wa malamai, suna ganin duk wani wanda ke numfashi a ban ƙasa ba wanda ya kai malami alkhairi gurin Allah maɗaukakin sarki. Wannan kallo ne da magabata suke yi wa malamai. Sufyan ibn Uyayna, ɗaya daga cikin magabata, galibi muna jin sunansa, malamai suna ambata mana, yace arfa'un nasi manzilatan inda Allahi man kana baina Allahi wa baina ibadi, wanda ya fi girman matsayi a gurin Allah cikin mutane shine wanda ya zama sila tsakanin Allah da bayinsa. Waye sila tsakanin Allah da bayinsa? Malami da yake karantar da mutane saƙon Allah, yake karantar da mutane yadda za su bauta wa Allah, yake karantar da mutane yadda za su gudu daga fushin Ubangiji, su tsira daga uƙubar Ubangiji. To a ƙarshen maganarsa sai ya ce wa humur rusul wal ulama, su ne manzanni da malamai. Wannan a cikin Miftahu Daris Sa'ada za a samu wannan batu na Sufyan ibn Uyayna, Allah ya masa rahama. Kallo na uku da magabata suke yi wa malamai, suna kallon majalisin da malamai ke karantar da addinin musulunci a ban kasa babu wani guri da za a zauna da ya kai shi alkaini. Majalisi da malamai ke karantar da mutane addini, su karantar da su hadisai, su karantar da su fiqhu, tafsiri, wa'azi, nasiha, karantarwa, muhadara, diddai akan addinin Allah. Magabata suna ga babu wani gurin da zaka zauna da ya kai wannan guri alkaini. Wani abun mamaki da na gani a garin Misau, duk da alhamdulillah ban gani ba anan, mutane wai suna ga idan suka zo suka zauna a majalisinka sun taimake ka, wallahi ana ga taimakonka aka yi aka zo aka zauna a majalisinka. Ba wai kai da ka zo ka zauna majalisin ne ka taimaki kanka ba, a shi malamin da yake karantarwan in har ka zo ka zauna majalisinsa aka dan samu jama'a, to gani ake kamar an ɗaukake ka kuma an taimake ka. Wannan na ga wannan a Misau. Allah ya datar da mu. To su magabata ba sa kallon majalisi da malamai ke karantar da addinin musulunci irin wannan kallon. Ba sa ɗaukar majalisi da malamai ke karantar da mutane addinin musulunci irin wannan ɗaukar. Al-Hasan al-Basri, Allah masa rahama, ya ce ad-dunya kulluha zulmatun illa majalisul ulama. Ya ce duniya kowane guri cike yake da duhu banda majalisin da malamai ke karantar da addinin musulunci, shi cike yake da haske. Sahal bin Abdullah, shi ma ɗaya ne daga cikin magabata, ya ce man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Duk wanda yake so ya ga majalisin annabawa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Nuhu, annabi Shu'aibu, annabi Salih, annabi Musa, annabi Isa, in kana so ka ga majalisin waɗannan annabawa to ka je ka kalli majalisin malamai. To Ibnul Qayyim, Allah masa rahama, da ya zo ya tadda wannan magana sai ta burge shi, sai ya yi fashin baki a kan maganar. Da ya zo sai ya ce haza li anna al-ulama'a khulafa'ur rusuli fi umamihim. Dalilin da ya sa wannan Sahal bin Abdullah ya yi wannan magana, Ibnul Qayyim ya ce saboda su malamai kalifofin manzanni ne cikin al'ummunsu. Yanzu mu ai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama, to ina annabi yake? Annabi ya tafi, su waye kalifofin annabi a bayansa malamai cikin al'ummarsa da suka saura suke rayuwa? Wannan shine fashin bakin da Ibnul Qayyim yayi ma wannan batu na Sahal bin Abdullah, Allah musu rahama gaba daya. Yace wa warithuhum fi ilmihim, sannan har ila yau su malamai sune magadan annabawan cikin ilimin da suka bar gadansa. Yace fa majalisuhum majalisu khilafatin nubuwa, saboda haka majalisai da malamai ke karantar da addini majalisi ne na maye gurbin annabta, waɗanda suka maye gurbin annabta. Kallo na hudu da magabata suke yi wa malamai, suna ganin su a matsayin manya ne cikin mutane, koda kwa yara ne. Suna ganin malami a cikin al'umma koda mai karamin shekaru ne to shine babban, koda kuma mai karamin shekaru ne, wato suna ganin su gano kallo na girma, girma da girmamawa da kambamawa. Wasu daga cikin magabata suka ce al-jahilu saghirun wa in kana shaykhan, jahili dan kankani ne koda ku tsoho ne, dan kankani ne shi. Wal'alimu kabirun wa in kana hadathan, shi kuma mai ilimi babba ne koda kwa yana da karamin shekaru. Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, lokacin da ya zama khalifa yana kama hannun Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kuma bai wuce shekara 19-20 ba, domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu Ibnu Abbas bai wuce shekara 15-16 ba. To mun san kuma Sayyidina Abubakar da ya zo bayan manzon Allah shekaru biyu da ya yi da ƴan watanni. To sai zama sanda Sayyidina Umar ya zo Ibnu Abbas bai wuce shekara 19-20 ba, kaga dan matashi ne. To Sayyidina Umar yakan kama hannunsa su zo majalisinsa, majalisin Sayyidina Umar su zauna. to majalisin kuma cikeke da dattawa da tsofi abun sai yake ba su mamaki ya za a yi sayyidina Umar yana kamo hannun wannan karamin matashin yana shigo da shi gurin da dattawa ne shekara 50 60 70 suke zauna a gurin to ta rana sai suka yi gajan hakuri sai suka tanka sayyidina Umar to sayyidina Umar dan ya nuna musu dalilin da yasa yake wannan mu'amalar da Ibn Abbas sai ya je ho wata tambaya yace fadin Allah madaukakin sarki idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba me za ku fadi kan wannan surar kowa ya ta fadin albarkacin bakin sa wani yace Allah zai bude wa annabi makka wani yace mutane za su shiga addini jama'a jama'a tawaga tawaga dandazo dandazo sai juya gurin Ibn Abbas yace kai kuma me zaka ce yace ni abun da zan ce game da wannan sura ishara ce ubangiji subhanahu wataala yake yi wa manzansa cewar ajalin sa ya kurato to idan ajalinka ya kurato ya kai rasulullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba in ajalinka ya matso kai ta tasbihi tare da godewa ubangijinka kana kuma neman gafarar sa sai sayyidina Umar yace to ni ma ban fahimci wannan surar ba sai yadda kai ka fahimta Ibn Abbas sai yace to kun ga dalilin da yasa nake shigowa da shi majalisin nan kenan sayyidina Umar yana kallon sa a matsayin babba ne me yasa saboda ilimin da yake da shi wanda ya dara da yawa daga cikin wanda sun haife shi to shine ma ummuna Aisha Allah da ita take ba da labari cewar lokacin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sura ta nasr idza jaa nasrullahi wal fath sai zaman to annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da yayi sujjada yana yin wannan umurni da aka masa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li tunda an ce fasabbih sai ya ce subhanaka allahumma bihamdi rabbika rabbana wa bihamdika wastaghfirhu allahumma ghfir li annabi sai zaman to yana yin sa cikin sujjadarsa yana yawan nana tashi subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ghfir yana yi a ruku'u yana yi a cikin sujjadarsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama imam shafi'i yayi wata kasida yake cewa ta'allam falaysa almar'u yuladu alima wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabira alqawmi la ilma indahu saghirun idha altaffat ilayhi almahafilu wa inna saghira alqawm wa in kana alima kabirun idha ruddat ilayhi almahafil wannan baitoci na imamu shafi'i suna nuna cewar mai ilimi koda karamin shekaru yake da shi to babba ne jahili kuma koda dattijo ne to karabi ne yace ta'allam falaysa almar'u yuladu alima ka koyi ilimi saboda mutum ba a haihuwarsa da ilimi ba wanda aka haife shi da ilimi inda akwai wanda ya cancanci a haife shi da ilimi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah shi ma mala'ika jibrilu yazo ya same shi a kogon Hira ya ce masa iqra manzon Allah ya ce ma ana biqari ni ban iya karatu ba ni ba mai karatu ba ni to kun ga inda Allah madaukakin sarki zai halicci wani da ilimi da annabi shi yafi kowa cancanta a halicce shi da ilimi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fidda ku daga cikin cikin iyayenku mata ba ku san komai ba sai sanya muku hanyoyin da za ku samu ilimi waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida wadannan ta wadannan bangarori guda uku ake samun ilimi da ji da gani da zuciya to imamu shafi ya ce ta'allam ka koyi ilimi falaysa almar'u yuladu alima mutum ba a haihuwarsa mai ilimi ya zama malami a ce an aije an yi haihuwa a unguwarmu an haifi wani hamshakin malami yana da wahala yace wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu mai ilimi ba zai zama daidai da jahili akwai bambanci wa inna kabira alqawmi la ilma indahu idan aka wayi gari wanda yake babba cikin mutane ba shi da ilimi saghirun zai zama kankani idan taffat ilaihi almahafil in mutane sun juya masa baya gashi dai dattijo ne mai shekaru amma saboda jahilci kowa ya juya masa ba yace wa inna saghiral qaumi in kana alima amma kankanin mutane wanda karamin shekaru yake da shi a cikin mutane in ya zamanto mai ilimi kabirun za a wayi gari kowa yana ganin sa babba kowa yana ganin sa da daraja kowa yana ganin sa da kima saboda wannan ilimi idza ruddat ilaihi almahafilu in hankalin al'umma ya dawo kansa to wannan ƴan uwa yana nuna mana irin kallo da magabata ke yi wa malamai ta fiskar shekaru ko da ƙananu ne magabata suna kallon su a matsayin manya-manya a gurinsu kallo na biyar da magabata suke yi wa malamai suna ganin cewar buƙatuwar da al'umma take da shi zuwa ga malamai kamar buƙatuwar da take da shi ne zuwa ga abinci mun gane bayanin kun san al'umma in ba abinci za ta iya halaka ko to magabata suna ganin idan ba malamai al'umma za su iya halaka kenan kallon da suke yi wa malamai in an yi dube zuwa ga buƙatar al'umma ga malamai suna kwatanta shi da buƙatar al'umma zuwa ga abinci kamar yadda al'umma suke da buƙatuwa zuwa ga abinci haka suke da buƙatuwa zuwa ga malamai yanzu in al'umma sun rasa abinci sai su mutu haka in sun rasa malamai sai su mutu wannan mutuwa ne na gangan jiki wannan kuma mutuwa na ruhi ɗaya daga cikin magabata da ake ce masa Maimun bin Mahran Allah masa rahama yace kwatankwacin mai ilimi a gari kamar ruwa ne da mutum zai samu mai daɗi ya sha yanzu an rasa ruwa mai daɗi da za a sha a gari mutane za su iya shiga cikin matsala to haka zalika in an rasa masu ilimi da za su karantar da mutane addinin musulunci a gari mutane sun samu kansu cikin matsala ɗaya daga cikin magabata da ake kiransa Ahmad bin Ghazal shi ma yayo baitoci shigen na Imam Shafi yace al'ardu tahya idha ma asha alimuha mata yamut alimun minha yamut taraf kasa tana zama rayayya idan malamin wannan kasan yana rayi yana mutuwa to kasan ma ta mutu dan an ce cikin al'ummar da suke rayuwa anan babu mai ilimi to kaman matattu ne kaman basu da rayuka kallo na ƙarshe da malamai a magabata suke yi wa malamai suna kallon zakatun bayi a matsayin rayayyu suna rayuwa ne da malamai idan kuma aka rasa malamai zakatun bayi suna zamantowa matattu wannan yana shige da na gaba wanda ya gabace shi na biyar wato zakatun bayi suna rayuwa ne idan suna tarayya da gogayya da malamai sannan kuma suna mutuwa ne a yayin da suka zama sun nisanci malamai Ibnul Qayyim Allah ya masa rahama yace waɗanda suka san addinin Allah suka san Allah mutane suna rayuwa tare da su zukatun mutane na rayuwa tare da su mutane ba za su wadatu da su ba ko dai da ƙwayar zarra yace fahajatul qalbi ila al-ilmi laysa kal hajati ila at-tanaffus fil hawa buƙatuwar da mutane suke da ita zuwa ga ilimi bai zama daidai da buƙatuwar da suke da ita na shakar numfashi ba yace bal a'zamu kai buƙatuwar da mutane suke da shi na ilimi yafi girman buƙatuwar da suke da shi na shakar numfashi tunda yanzu mutum ya gagara shakar numfashi natijar da za ta biyo baya shi ne za a iya mutuwa to ya ce buƙatuwar da kake da ita zuwa ga ilimi na addinin musulunci ya fi buƙatuwar da kake da ita zuwa ga shaƙar numfashi yanzu in ka mutu misali ka yi asara ne ko ba a fahimci tambayar ba yanzu in mutum ya mutu ya yi asara ko bai mutu yanzu ba zai mutu gaba to amma yanzu idan mutum ya mutu yana jahili bai shuka alheri ba ko kuma a ce a bar shi da numfashin sa ta rayuwa yi shekara 300 ma sai a zo a dauki numfashin amma ya rayu yana jahili wannan rayuwar me ta kara masa to amma yanzu duka bai fi shekara 30 40 50 ba amma ya dan fahimci abin da ya fahimta na addini kuma yayi aiki yanda ya kamata sai Allah ya dauki rayuwarsa mu kwatanta da wanda ya shekara 300 yana jahili Allah ya dauki rayuwarsa yayi Allah zai fiskanci waɗannan banga mutane guda biyu da wanda ya yi shekara 40 ko 50 amma ya fahimci sakon da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kuma yayi abin da ya kamata da wanda kuma ya yi shekara 300 ya karar da shekarun a haka ya Allah zai fiskance su ko shakka babu wannan zai tsira a gaban Ubangiji wancan kuma zai tabe gaban Ubangiji shi yasa Ibn al-Qayyim yace buƙatuwar da mutane suke da ita ga ilimi da malamai yafi buƙatuwar da suke da ita akan numfashi tunda duk yanda aka baka numfashi dai komin daren dadewa zaka mutu to shi kuma malami idan ka rasa shi shikenan kai babba asara shi yasa Ibn al-Qayyim yayi wannan magana fiska ta biyu ƴan uwa daga cikin fiskokin yadda magabata ko matsayin malamai gurin magabata magabata suna kaunar malamai kuma suna wasiya akan a kaunaci malamai ɗaya daga cikin magabata da ake kiran sa Awun bin Abdullah sun zauna da Khalifa Umar bin Abdul Aziz sai yake cewa Khalifa bin Umar bin Abdul Aziz naji wasu daga cikin magabata cikin tabi'ai kenan yaji suna bayani cewar in istata'ta an takuna aliman fakun in har zaka iya zama cikin jerin malamai to yi kokari ka zama saboda alkhairin da ke tattare da hakan gurin Ubangiji subhanahu wataala yace fa in lam tastati idan ba zaka iya zama malami ba dama Allah bai tilasta kowa sai ya zama malami ba fakun muta'alliman to yi kokari ka zamanto cikin dalibai masu kokarin fahimtan ilimi gaban malamai fa in lam takun muta'alliman idan baka zama mai koyo ba kai baka daga cikin masu koyarwa malamai kuma baka daga cikin masu koyo dalibai fa ahibbahum to ka so malaman yace ka so su in baka daga cikin malamai baka daga cikin dalibai to mafi karancin abin da ya kamata kai shine ka so malaman fa in lam tuhibhum in ko baka so su ba fala tubghidhum to karka ki su karka yi gaba da su karka ji haushin su karka yi fito na fito da su wannan wasiya ce ta wani tabi'i cikin tabi'an musulunci to ƴan uwa zai baka mamaki idan ka ga wani ya saki harshensa kan malami mai karantar da al'umma kuma baka san iya ina amfanin da ake amfana da shi yake tsayawa shi yasa bayanin da nayi a baya Allah zai iya fushi da bayi wallahi akan irin wannan wani maganan ma idan ka zo karanta shi sai ka ji tsigar jikinka yana tashi a social media ana caccakan wani malami kai ka ce wani dan tasha ne aka sa a gaba wani tantirin jahili ake caccaka kuma sai ka tarar malamin nan fa da ake caccaka me caccakan sannan fa malamin ya haife shi a haife ya haife shi kuma malami ne kuma ya yadda malami ne kuma ya yadda ya karantar da shi yanda zai sallah yanda zai azumi amma kuma duk da haka bai tsira daga caccakar sa ba to ina zaka je ka dauki addinin naka in kai condemning din malamin shine bayanin da Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yayi a cikin sharhu Riyadus Salihin yana bayani cewar zagin malamai ko kushe su ko giban su yace dafi ne mutun yake sawa a bakin sa inji Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah masa rahama yace saboda su mutane ne da suka dauki nauyin karantar da mutane sakon Allah madaukakin sarki da manzon Allah ya zo da shi yace to yanzu idan ka zage su ka kushe su suwa za su zama malaman ka yace shedanu tunda waɗannan malaman kai condemning din su tunda kai condemning din su ko ka kushe su ko ka aibanta su ko ka tozarta su ko ka ci mutuncin su to wannan yana nuna kenan maganar su fa ba ta da kima a gurinka to yanzu ina mutun zai je dauki addini a ina zaka je ka koyi yadda zaka yi tsarki, a ina zaka koyi yadda zaka yi sallah, a ina zaka koyi yadda zaka yi azumi, yadda zaka yi kaza, yadda zaka yi kaza, ina zaka koya idan kai condemning din malamin nan ka ce malaman hukuma kwadayayyu kaza bai kamata ba ga musulmi, musulmin da ya san ciwon kansa baya caccakan malami, kuma duk kuskuren da malamin yayi ya kamata malamin ya ci alfarman malinta. Wannan sunna ce ta Ubangiji, kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maudu'in nan ɗan uwa yana da muhimmanci, ga lokaci yana ɗaga mun hannu, amma zan karkare da wannan bayani. Sunna ce ta Ubangiji, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk mutumin da yayi wani abu na nagartawa addinin musulunci to yakan ci alfarman wannan nagartan, koda yayi wani abun da ba shikenan ba a daga masa kafa. Sunna ce ta Ubangiji, kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tambayar da zan mana malamai da suke karantar da mu ba su yi nagartawa addini da musulunci da musulmai ba, to ba za su ci wannan alfarman ba idan sun yi kafa su tagoce ta nan tunda ba ma'asumai ba ne, ko kafar su tagoce ta can su ci wannan alfarmar mana? Wani lokaci sai kaga malami abu ɗaya zai yi sai ka ji duniya ta ɗauka, wani kuma zai yi ɗari ma ba wanda ya ɗaga kai, ba malamin ne aka wasa, shi ne ba shi da muhimmanci? Shi ya fi cancanta a rufa a yi shiru kar kowa yi magana, saboda me? Yana karantar da mu, yana mana kaza, ya ci alfarman wannan, ko laifi ya yi sai a masa afuwa, don me? Saboda yana haskaka mana. Bari in karkare da wannan misali guda ɗaya, hadisi ne da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, inda na san da yawan mu mun san hadisin, sai dai wata kil fahimtan wannan fiqihun ne ba lallai ya zo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama zai je fathu Makka, sai roki Allah madaukakin sarki ya rufa masa fitansa da zai, ya zama mutan Makka ba su san da fitansa ba. Kun san annabi in yayi addu'a Allah na karban addu'ar annabi, shine sautari da dama za a ce ya rasulullah ud'ullaha an yaj'alani minhu, inji ukasha ko annabi yace anta minhu, ga matan da take farfadiya tazo tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya roka mata Allah ya yaye mata wannan cuta na farfadiya, tace annabi yace in kin yi hakuri sai a baki aljanna, tace na hakura da farfadiyan amma tsiraici na dake bayyana ne bana so, ya roki Allah shikenan. Ga san da annabi yana kan minbari, balarabin ƙauye ya shigo ya ce ya rasulullah halakatil amwal, dukiya ta halaka, saboda me? Saboda ɗaukewan ruwan sama ko tsayawar ruwan sama. Wanqata'atis subul, tafiya ta tsaya, sufuri ya takaita, saboda abinda za a hau a yi tafiye-tafiyen ba su samu sun ci abinci ba, tunda ba motoci suke da shi ba, dabbobi suke hawa su yi tafiye-tafiyensu. To dabbobin ko ba su samu sun ci abinci ba, ba hali a hausa a yi tafiye-tafiye. Annabi ya ɗaga hannu kafin ya sauke ruwa, ya sauka ruwan nan ya dinga malala har sati ya kewaye bai tsaya ba. Anas ɗan Malik ya ce sai da muka yi sati guda ba mu ga rana ba. Ta wannan kofar da aka shigo aka ce annabi roki Allah, sai aka sake shigo ya rasulullah ruwa ya mana yawa, ka roka mana Allah. Da an zo an koka ruwa yayi karanci, yanzu kuma an zo ana koka ruwa yayi yawa. Annabi ya daga hannu ya ce Allahumma hawalaina wala alaina. Anas ibn Malik ya ce take ruwa ya tsaya cikin garin Madina, rana ta fito kwan. Aga addan annabi karbabbiya ce gurin Ubangiji. To ya roki Allah ya rufa masa fathu Makka da zai je, kar wani ya sani cikin mutan Makka Quraisha. To sai wata tsohuwa ta zo daga garin Makka ta zo Madina gurin annabi tana neman agaji, matsi na rayuwa, abinda za ta ci ya fi karfinta. Annabi kan ma yi tsammani musulunta ta zo, a'a ita ba musulunta ta zo ba, ta ji labari annabi yana kyautan wanda baya tsoron talauci, duk da ba musulunta ta yi ba, bari ta zo ita ma ya mata. Annabi kuma ya ɗauka ya bata, ko da kai ba musulmi ba ne zai baka ya nuna maka kyawawan ɗabi'u da halayya na musulunci, a jawo ta daga cikin mu'allafatu qulubihim. Ko annabi ya mata goma ta arziki, ta kama hanya za ta tafi, sai ɗaya daga cikin sahabban annabi da ake kiransa Hatib ibn Abi Balta sai lallaba sai bi bayanta, yace baiwa Allah zan baki sako zuwa Makka, zan baki kuɗi mai tarin yawa, amma karki nuna wa kowa sakon nan sai kin isa Makka, ki ba mutan makka quraisha tace ba ni abu kawo ya dau wasika ya bata kudi ta kama hanya hanyar garin makka za ta koma Allah sai aiko malaika jibrilu abinda ka roka ya zama sirri to ɗaya daga cikin sahabbanka na shirin banka dewa annabi yace abi bayan wannan tsohuwa ya tura Aliyu da Zubairu su biyu suka bi bayanta suka yi sa'a suka riske ta a hanya bata karasa makka ba suka ce kawo sako da aka baki tace ba sako gurinta suka kada suka rawa ta kawo tace ita ba sako gurinta har sun gamsu sun juya sayyidina Ali yace kai manzo Allah ba zai faɗi abu ya zama ba haka bane wallahi akwai yace ki kawo sakon nan ko kuma mu tozar taki ta ga da gaske suke yi cikin can kasan gashinta ta ciro sakon sai ta danka musu kaga ba wanda zai tsammani suka zo suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bude sako sai ya ga daga Hatib dan Abi Balta'a zuwa ga Quraishu Makka manzon Allah zai zo rana kaza ya yake ku sayyidina Umar ya cire takobi ya ce ya rasulullah ba ni dama in sare wuyan munafikin nan saboda wannan aiki da ai mummunan aiki ne annabi ya ce a'a Allah ya gafarta masa kafin ma ya aikata ma Allah ya gafarta masa me yasa ya halarci yakin Badar malamai suka ce karkashin wannan yana nuna maka idan mutun yana da nagarta da yayi ko kuma yake yi wa musulunci to koda ya aikata aiki na laifi ana daga masa kafa anan gurin an daga wa Hatib bin Abi Balta'a kafa me yasa saboda halartan yakin Badar sai suka ce to ya kamata karkashin wannan malamai da suke karantar da bayin Allah addinin musulunci idan da za a samu kafa ta goce ta nan ko ta can to a daga musu kafa ai shuru a rufa musu asiri kar ai ta yayatawa saboda yayatawan kamar muna kokarin condemning din addinin mu ne saboda ai a gurin su zamu dauki addinin to kuma zaka zo ka dauki addini ne gurin mutumin banza ai kaga ba zai yi ba kuma za a ce kwata kwata babu mutanen kirki cikin malamai to abin da zai baka mamaki ayo babu malamin da ya tsira babu malamin da ya tsira babu to kenan kwata kwata mu ba mu da malami da zamu dauki addini a gurin sa Allah ya datar da mu saboda kurewar lokaci ina ga sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين ونقول يا الله سبحانه وتعالى كما muna jinjinawa malam bisa wannan bayanai masu tsada da yamana alal hakika tun daga muqaddimarsa idan aka dauke ta sai aka jawo ta zuwa ga rufe wanda yayi to insha Allah za a sami guzurin da za a tafi da shi muna roƙon Allah ta'ala malam Allah ya ƙara maka basira Allah ya ƙara maka ilimi mai amfani Allah ya ƙara tsawon rayuwa yadda al'umma za su ci gaba da amfana alal haqiqa malamai su ne fitilu a cikin al'umma in babu malamai to tabbas mutane fa a cikin dimuwa suke malaman al'umma kullum ana daga musu kafa kamar yadda malam ya faɗa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta kanasiyar guta wannan dan karamar littafi Raf'ul Malami anil a'immatil a'lam daukewa zargi daga manyan maluma shi kuma ya rubuta wannan littafi ne domin ba da kariya a malamai wanda suke al-fuqaha'ul arba'a din nan da nazairuhum wani waje inda zaka ga malami ya kafa dalili alhali ba dalili bane to ba a caccakarsa uzuri yake masa, inda ya sami dalilin, ya san hadisin, to zai aiki da shi. Da bai aiki da shi ba, to bai riske shi bane, sai a masa uzuri. To haka lamarin yake. Almajirin sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya malam ya jawo maganganu da yawa na Ibn al-Qayyim, yayi bayanai mabambanta masu fadi a littattafa daban-daban. Ya rubuta littafi Ilamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Al-Muwaqqi'una Ar-Rabbil Alamin humul ulama. To akan su ya rubuta wa littafin dan ya nusar da su akan wasu abubuwa, amma kuma sai ya fara da ba su kariya da nuna matsayin da suke da shi tun daga maluma cikin sahabbai har zuwa baya, har zuwa zamaninsu. Ya siffanta malamai a matsayin, yace hum bi manzilati kawakib fi sama bihim yahtadil hayran wa hajatun nas ilayhim a'zamu min hajatihim ila at'ami wash-sharab. Yace su maluma, yadda ka san taurari a sama, to haka maluma su suke a ƙasa. Wanda yake cikin imuwa yana tafiya a zamanin da, har ma a yanzu. Wanda yake cikin teku baya iya sanin ina ne fajjan gabas, kudu, arewa, baya sani. Kana cikin teku babu komai sai ruwa, ga duhu. To da taurari ne yake iya ganewa hanyar da zaka bi. Haka mutumin da yake tafiya a ban ƙasa, in ya ɗimauce, in har ya san taurari, in ya ɗaga kai, to zai gane kusurwar da tauraruwa kaza take nahiya kaza ne. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. To Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sai ya ce ai su malamai, yadda taurari suke a sama, haka su suke a ƙasa. Domin duk wanda yake cikin ɗimuwa da su ne ke iya gane hanya. Malam ya ambaci wata magana wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗa a cikin wannan littafi Ilamul Muwaqqi'in, wanda ya ambata cewa buƙatar da mutane suke da shi ga maluma yafi buƙatar da suke da shi na abinci da abin sha. Abinci kana buƙatar sa watakila sau uku ga wanda yake ci da yawa, wanda baya ci da yawa ma sau biyu ya ishe shi, kuma zaka zauna lafiya. Ruwa ba kowane lokaci kake buƙatar sa ba. A azumi tun kayi suhur sai buɗe baki, kuma kana nan a raye, baka sha ba, baka ci ba. Amma malamai a kowane lokaci rayuwarka ba ta gudana sai da su, domin duk wani abin da kake na addini zaka tuna malamai, kuma su zaka yi wa fatawa ka tambaye su. Wataƙila kana da wani abin da malamai suka ambata na wa'azi a cikin wayarka, wanda shi ne kake ji yau da kullum yake nusar da kai, darussan da suka yi kamar yadda malamai ya nuna mana. Azumi ne, zakka ne, aikin hajji ne, sallah ne, wani ma yana idar da sallah zai je buga waya a malami ya tambaye shi kaza ne ya faru, limamin me yayi kaza, ko kuma kaza ne ya aika a cikin sallah, ya za a warware, malami zai warware masa. Matarsa ce ko ma gida tana tare da wani matsala irin nasu na mata, bai san ta ina za a kullo abin ba, malami zai je tambaya sai ya warware masa. Kowane abu a cikin rayuwa malami kake da bukata, dan rayuwar taka ba za ta gudana ba sai da su. Shi yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce da su ne bihim yahtadil hayran, wanda yake cikin timuwa da su yake nusanta ya gane hanya. Don haka ƴan uwa, mu jinjina wa malamai a kowane lokaci a cikin rayuwa. Abin da ake bukata shine mu dinga ma juna uzuri. Kai kaman uzuri, ni ma an maka uzuri a matsayin mu na karabiti. To idan musulunci ya mana umarni mai uzuri ma juna, ina kuma ga malumanmu waɗanda kamar yadda malam ya ambata alheri da mutum ya kimsa, yana sanyawa ɗaga masa ƙafa. Mutum ya maka aure, ya gina maka gida, ya baka jari, ya ma komi ko bai maka ba a duniya, a hidimar duniya ya maka. Wata rana kawai sai ya zo shi da mota yana gudu, sai ya kaɗe maka ɗanka. Yana gudu da mota, kuma inda bai kamata ya gudu ba, sai kaɗe ma ɗanka, sai ɗan ya karairaye, ƙara za ka kai shi? Tambaya nake yi, za ka kai shi ƙara tsakani da Allah? Za ka ɗaga masa? In wani ma sai ce haba, ni kuwa na meye mun a duniya ba, shi ya mun aure, ya bani gida, ya bani jari, kuma wannan aikata Allah ne ya aiko. Allah ya kaddara ce ba zai taba cewa ganganci yayi ba ko da wani ya fada ya ce ganganci zai ce kai baka yadda da kaddara bane to malam ya nuna maka dukkan alheri na duniya da lahira ya nusar da kai hanyar da zaka shiga aljanna kuma idan har an samu wani abu wanda kai a idananka ne ka fassara shi kace ba daidai bane kai a idananka kai a cikin fahimtar ka kuntatacciya watakila sai ka ce wannan abun ba daidai bane shikenan kuma wannan shi zai bada dama ka kutsa cikin mutuncin sa in aka yi haka ba ai adalci ba kenan ashe an fifita duniya kan lahira wanda ya nuna maka hanyar shiga gidan aljanna bai kai kima da zaka bashi kariya ko ka masa dagu sama da wanda ya baka gida na duniya ba wanda zai kare mu zama su yi majunan mu uzuri a duk lokacin da wani al'amari ya faru ka bada uzuri a dan uwanka karabiti ma ba a so mutum in kaga ya aikata abu in har zaka nema masa mafita ka bashi uzuri bashi ma is al-aslami yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa manzon Allah shi fa yayi zina annabi sai ya kikula shi saboda magana yaji tayi muni annabi ya kawo da kai sai da suka yi haka sau daidai har guda hudu wani gu an ce sai da ya tafi ya dawo wani lokaci a waje guda har tukunna daga karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ma bai karba ba sai yace masa la'allaka qabbaltaha watakila sun bantanta kai yace a'a ba haka bane a watakila ghamastaha rungumar ta kai yace a'a ba haka bane menene nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai shi yayi itirafi yayi laifi amma manzon Allah yana nema masa mafita ne daga laifin dan ya koma ya sulhu da ubangijinsa amma sai da ya dage sai annabi ya tsaida masa haddi shi yasa ka Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ake hakaitowa maganar sa wanda Ibn Kathir ya kawo karkashin aya ta cikin Alkur'ani da Allah ya umarni ga mu'mine su dinga nema ma juna uzuri in sun ji magana ko in sun ga abu dangane da hadithul ifki Allah subhanahu wata'ala ya ce laula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin don me lokacin da mu'minai maza da mata da suka ji abin da aka ce wai Aisha ta yi kawai sai suka runguma suka yi ta fada me yasa ba su nema ma kansu me yasa ba su yi ma kansu kyakkyawan zato ba a kullun ana so kai ma dan uwanka kyakkyawan zato dan haka Umar ibn Khattab yake cewa la tadhunnu bi kalimatin kharajat min akhikal muslimi su'a وإن وجدت لها خيرا وإن وجدت لها في الخير محملة وتكد كيما زتو ممونة كما كانت تزود قدام وانك كجكا فتاكويا يتكي إن دي حر ذاك ساما متى ونما فتا أتكين فسرة الهير وتكودا متين يافد ونأبو yi kokari in har akwai uzurin da zaka sama masa uzurin maimakon ka fassara ta a yadda ka jita to haka ake so ga sauran karabiti ma ballanta na ga malamai yan uwa tururuwa ma ya za ta zanta fi mu hankali tururuwa ce ta fito tana tafiya a zamanin annabi Sulaiman alaihi salam sai ga annabi Sulaiman yana tafowa da rundunarsa annabi Sulaiman ba zai ganta ba amma sai ta sama ma annabi Sulaiman uzuri a abin da bai faru ba ma tace ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun kaga ta sama musu uzuri ne ya ku tururuwa kowa ta koma gida ga can Sulaiman yana tafowa kar in yazo ya tattake ku sai bata tsaya a haka ba domin in yazo zai tattake su dan bai gansu ba amma in ta bashi a iya haka la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu akwai zargi a ciki to don haka sai ta nema masa uzuri a kaddara in har hakan ya faru wa hum la yashurud alhali su basu sani ba saboda kankantar ku basu ganku ba to kaga nema ma yan uwa uzuri ba cewa tace ga wancan in kai ne ka gani sai Allah kadai ya san abin da za a faɗa. Ga wadancan masu gadara, masu ƙasa, ga wadancan kaza da kaza, wadancan manyan malaman, ka gansu yadda suke ta hawa manyan jifa-jifai. ‘Yan siyasa kuma sun hau ba kai magana ba, maluma kuma sun hau ba ka san ta ina suka san motar ba. Ba irin abin da ba a faɗa, muna ji ana faɗa, ni ba na yin Facebook, amma ina jin waɗanda suke gani suna faɗa. Ga dai malam ya ambata mana irin abubuwan da ake gani, ya ce kare ma ba zai ɗauka ba. Wanda ake faɗa akan maluma, yaro ƙarami da bai san komai a duniyance ba, ballanta na addini, zai iya rubuta duk abin da yake so akan maluma, kawai sanya wa kansa yanzu shi ma gwani ne, sai ya sanya wayarsa Android a gaba ya ce innal hamdalillah, sai ya dinga shiga ya kukkutsa cikin mutuncin malamai, faɗa abin da ya niyya faɗa. Masu kuɗi ne suna shiga gwamnati a kaza da abin da ya kama da haka, a nema ma ‘yan uwa karabiti ma uzuri, ballantana malamai, baka san abin da malamai suke yi ba, baka san abin da suke tarewa ba. Wanda yake da mulki yana da girman kai, sai wanda Allah ta’ala ya kubutar. Mulki yakan sa mutum ya ji wani irin abu a cikinsa, kuma ya sa gabansa gaba gaɗe abin da yake so. Idansa ya rufe, sai wanda Allah ta’ala ya wa rahama ya haskaka masa. In aka bar masu mulki su kaɗai ba a nusar da su, to alal haƙiƙa abin da za a yi na katobara yana da yawa. Ba kowa ke iya wa shugaba magana ba, ba kowa ke iya wa masu mulki magana ba. Malamai sun san uslubin da suke bi nan ita kanta da awatta na da fiqihunta. Uslubin da malamai suke bi wajen isar da saƙo a kowa ba irin kai uslubinka ba ne. Kai abin da kake sha'awa a fito a